Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da ASP ɗan rundunar ƴan sandan jihar Kaduna Aliyu Umar akan sace wasu ƴan kasar Jamus da aka yi jiya a jihar ta Kaduna Muna kuma dauke da sharhin da masana harkokin tsaro suka yi akan sace mutanen a Najeriya da kuma yadda jama'a za su sa ido don kare kansu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata jama'a ko al'umma su dauka ko su kiyaye don kaucewa fadawa tarkon bata gari masu satar mutane. Sai a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma sakataren tsaron cikin gida na Amurka John Kelly sun gana da shugaban kasar Mexico Enrique Peña Nieto a yau Alhamis da kuma manyan jami'an gwamnatin sa wanda ake sa ran zai zama na farko a cikin jerin muhimman tattaunawa da kasashen biyu za su yi akan safarin miyagun kwayoyi da cinikayya da kuma batun baki ƴan shirani. Ana sa ran waɗannan manyan jami'an gwamnatin shugaba Trump za su kawar da damuwa da fushi da mutanen Mexico suke da shi akan wasu shirye-shirye da sabuwar gwamnatin Trump ta yi game da Mexico. Da yake jawabi a fadar White House, shugaba Trump ya ce za mu kulla kyakkyawar hulɗa da Mexico amma babu tilas. Furucin nashi ya zo ne bayan kwana guda da sakataren harkokin watsa labaran fadar White House wato Sean Spicer ya kwatanta hulɗan kasashen biyu a matsayin mai ƙarfi da inganci. Ziyarar ta manyan jami'an Amurka ta zo daidai ne lokacin da dangantakan kasashen guda biyu suke da iyaka mai tsawon kilomita 300,100 ta yi tsami irin wadda ba taba gani ba tun yakin Mexico da Amurka a cikin shekarar 2000 wato shekarar 1840.
Kasar Iraki ta faɗa a yau Alhamis cewa dakaranta masu samun tallafin sojojin Amurka sun sake kwato filin jirgin saman Mosul kuma suna rike da shi wanda yake hana ƴan ISIS tun shekarar 2014. Gidan talabijin na Iraki ya bada sanarwar cewa dukkan filayen jiragen saman Mosul suna hannun sojojin kai ɗaukin gaggawa da kuma ƴan sandan tarayya. Dakarun Iraki sun kaddamar da wani sabon farmaki a ranar Lahadi a bangaren yammacin Mosul, birni mafi girma na biyu a ƙasar Iraki, da zamma sake kwato yankin bayan wani furuci da aka yi a ƙarshen watan Janairu na cewa an ƴantar da yankunan gabashin birnin. Wani babban sojan Iraki, Lieutenant General Sa'id Shakir Juwadat, ya ce dakarun Iraki da suke samun taimakon jiragen da ba sa amfani da matuki da manyan bindigogi sun ci gaba da kutsawa wuraren filin jiragen saman, yayin da wasu ƴan ISIS ƴan kalilan ke cijewa. Kwace filin jirgin saman ya ba rundunar Irakin damar shiga birni da wato birnin daga kudu maso yamma, kuma wannan ne karo na farko da suka rike yankin yammacin kogin Jordan na kogin Tigris.
Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Iran ta gudanar da taro na nuna goyon bayan tayar da ƴan bayan Falastinawa a karon farko cikin shekaru 6, tare da ta ce ya samu halartar wakilai daga kasashe 80, abinda ke nuna ƙarin tasirin ƙasar a fagen siyasar duniya. Jiya Laraba aka kammala taron na 6 na tsawon kwanaki 2 akan nuna goyon baya ga ittifaqin da na Falastinawa a Tehran, babban birnin Iran, inda shugaban ƙasar ya yi alƙawarin bayar da ƙarin taimako ga Falastinawa da ke yaƙar mamayen Isra'ila. Iran ta jima tana bayar da goyon baya na kuɗi da soja ga 'yan gwagwarmayar Falastinawa. kafofin yada labarai na Iran sun ambaci shugaba Hassan Rouhani yana fadan cewa al'umman Iran sun sadaukar da kai da kuma dukiya sosai a baya don nuna goyon baya ga Falastinawa da yin adawa da Isra'ila amma kuma za su ci gaba da wannan kuduri na tallafa musu. Kafofin labarai na Iran suka ce shugaba Rouhani yayi wannan furici ne a lokacin da yake ganawa a gefen taro da shugaban majalisar ƙasa ta Falastinu Salim Al-Zanun.
Daga ƙarshe wani hari da aka kai a yau Alhamis a gabashin Pakistan ya kashe akalla mutane 8 kuma ya jikkata wasu mutane su 20. Fashewar ta faru a wata kasuwar masu hannu da shuni a cikin birnin Lahore. Jami'ai sun ce ba a gano dalilin fashewar ba nan da nan. Fashewar ta faru ne wuni guda bayan da Pakistan ta kaddamar da ayyukan soji a fadin kasar a karon farko don kawar da barazanar ayyukan 'yan ta'adda. Pakistan ta samu karuwar hare-haren kuna bakin wake da na 'yan bindiga cikin wannan lokacin wanda suka kashe akalla mutane 130 a 'yan makonnin da suka wuce. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba ne aka sace wasu turawa 'yan kasar Jamus guda biyu a ƙauyen Janjala da ke karamar hukumar Kagarku jihar Kaduna. ASP Aliyu Umar na rundunar 'yan sandan jihar ta Kaduna ya tabbatar wa wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da aukuwa wannan lamarin ga abin da ya ce.
Mutanen guda biyu da aka sace, ɗaya profeso ne na Jami'ar Frankfurt da ke Germany, wanda sun zo yin aikin haƙar abubuwan da suka shafi tarihin al'adar Nok da ke garin Janjala na ƙaramar hukumar Kagarku jihar Kaduna. To kuma su waɗannan turawa da suke wannan aikin mun ba su jami'anmu da ke kula da lafiyansu, amma lokutan da suke zuwa wannan aiki na haƙen waɗannan ababe sukan tafi ne tare da al'ummar da ke wannan yanki. To bayan faruwar wannan abin kuma shi mai gina kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna ya aika da rundunarmu da ke yaƙi da garkuwa da bil'adama anti-kidnapping kenan da kuma anti-cutting rustling da wani sashi na special forces wanda IG ya turo domin su kwantar tarzomar ta faru kudancin jihar Kaduna da kuma patrol teams na nan ofishinmu da ke Kagarku sun shiga daji yanzu haka suna farautar waɗannan masu garkuwa domin su tabbatar da ceto rayukan waɗannan bayan Allah da kuma mayar da su zuwa ga mutanen su lafiya.
A ina ne kuma su suka fara ba ku labarin cewa an sace waɗannan mutane?
To ya faru ne a wani gari da ake kira Janjala a ƙaramar hukumar Kagarku na jihar Kaduna, kuma mutanen da suke aiki tare da su din su ne suka garzayo zuwa ofishin hukumar mu suka kawo wannan rahoton.
Wanda ci gaba aka samu zuwa yanzu bayan tura jami'an ku?
To aiki nan yana tafiya, sai dai me ya kamata al'umma su dan yi hakuri a dan ƙara sararawa nan ba da dadewa ba za a ji labari mai kyau in Allah ya yarda.
Me rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ke ne game da yawan sace-sacen nan musamman da na baki?
To idan jama'a suna bibiye da mu za ku ga cewa akwai babbar rundunar da Inspector General na 'yan sanda Ibrahim K. Idris ya turo jihar Kaduna suke aiki ba dare ba rana wanda muke kira Intelligence Response Team IRT, wanda kuma in ana biye da mu za ga cewa sun kama dukkanin waɗanda suka yi garkuwa da bil'adama a baya kuma an nuna ma duniya su.
Me ake wa waɗanda aka kama ne?
To kamar yadda doka ta tanada, akwai tsari da muke kira na criminal justice system wanda a karon farko shine za a zo hannun 'yan sanda. 'Yan sanda bayan sun kama sun bincika sai su mika gaban kuliya wanda daga nan ita kuma za ta yi hukuncin da ya kamata, ko ta mika gidan kaso wanda shine dai mataki na gaba. Mu dai daga bincike da gurfanarwa iyakarin da namu yake karewa kenan.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara daga Kaduna, kuma bari mu je birnin tarayya Abuja inda helkwatar 'yan sandan Najeriya ta ce ta fara farautar kubutar da Jamusawan da aka sace a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. To shin me ke kawo yawan garkuwa da mutane ne a Najeriya, kuma menene abin yi? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Hassan Maina Kaina.
Kakakin yan sandan Najeriya CSP Moshood Jimo ya ga mana cewa kusan dukkan sassan lundurar yan sandan Najeriya sun duka fa kayan da na'in wajen gano waɗannan jamusawa. Wato sashin lakin asiri na rundunar jami'an sashin yaki da garkuwa da mutane, sashin yaki da ta'addanci, yan sandan kwanta da tarzoma, jami'an sashin bincike da ma yan sandan sama cikin helikoftoci, duka karkashin jagorancin mataimakin Sufeta Jenar yan sandan Najeriya. Garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a Najeriya sai ci gaba da hauhawa yake yi tamkar farashi. Masana na ci gaba da tafka muhawara dangane da dalilan da ke janyo karuwar wannan aika-aika a kusan dukkan sassan Najeriya. Na tambayi mataimakin shugaban yan sandan Najeriya mai murabus AIG Ibrahim Baba Ahmed ko wace fuska yake kallon wannan matsala kuma menene mafita.
Wani abu ne da ya dauko sunan lokacin wancan gwamnati ta wuce. An samu kuɗi ba dan kaɗan ba a kasan nan. Shi yau mutane musamman waɗanda suka yi alaka da gwamnati sun sai manya-manyan motoci, sun gina manya-manyan gidaje, sun suka fito sun sa manya-manyan riguna da sauransu. Dai kuma yanzu abun kwalliya sai gashi sauran mutane ko ba su abin da amma ga wani wanda bai san aikin shi ba ya dauko babban mota miliyan 15 ko miliyan 20 ya dauki ya gina gidan miliyan 1 ko biliyan 2. To irin waɗannan abubuwa shi yake sa mutane suke fitowa suna irin wannan abu. Da mutane za su gane su daina irin wannan kwalliya.
To amma ranke ne yanzu abin kaga kusan a ce ya zama ruwan dare ne ai ba sai manya ba har talakawa ana kama kwanan an kama wani.
A'a ai baka sani ba. Talakawa da ake kama ana kama su ne suna kama da masu kuɗi ne ai.
To su ƴan Najeriya su me ya kamata su yanzu a gurguje ranka ne.
Abin da ya kamata ƴan Najeriya su shi ne su kiyaye irin waɗannan shiga da suke yi. Irin waɗannan takam da nuna isa da suke da ake a Najeriya. Akwai wani wanda wani abin abokin mu ya gina gida kyakkyawan gida, ya ji ya yi noman shinkafa, ya ji ya gina masallaci, ya gina gida a ƙauyensu, ya shiga Facebook ya nuna kowa da kowa ga abin da yi. Abin masallaci da ya ga wani ya kawo kwana biyu sai aka baka da wuri. To kaga irin wannan abubuwan da suke ga wannan abu. Mu rage irin wannan bankaura da muke mu rage wannan bankaura mu kowa ne mai abin da ya kamata mu. Haka ya kamata mutanen mu su gane cewa waɗannan abubuwan da suke yi ba daidai ba ne mu kuma mutanen su dinga lura da. In ka ga abu baka ce wani abu ba wani abin da ya faru kenan. In ka ga abu ka ce abu. Da ka ga abu ka ce ga abu ba kai ma ka ce wani abu. To sai ka ga an samu sauƙin abubuwa amma ka ga abu ka yi shiru da kana tsawon kare same ka sai ka ga wannan kuma wani abu ne daban.
Su kuma jama'a a al'ummance me ya kamata su yi? Wannan ita ce tambayar da na yi wa masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase.
Abinda jama'a za su yi shine a sa matasa, a sa ƴan tsaka-tsaka, a sa dattatsai su sa ido akan shiga da fita na ƴaƴa na ƴan uwa na sauran makwabta ba tare da ƙaƙƙautawa ba. A kula kuma da hanyar yadda mutane arzikinsu yake bunƙasa ba tare da sanin wani abu takamamme da suke yi ba. To idan aka ɗauki wannan matakin daga an ga wani yana cikin wani nishaɗi wanda ya fi ƙarfin shana'arsa to sai a shaida ma jami'an tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mugare gade mai gina la mai mugunta to
gare gade mai gina la mai mugunta
ni dai tsalo na
madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata jama'a su dauka ko su ci gaba da dauka don kiyaye ko kuma su kauce ma fadawa tarkon bata gare masu satar mutane. Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan, amma kafin mu bude layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Zuci yan mutai mana daɗi amma fa mu bar gina da min mugunta
mu gargaɗe mai gina da min mugunta
gama shi mai gina da min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko a ce ya marma ya taɓe muddin yana gina da min mugunta
mu gargaɗe mai gina da min mugunta
gama ga na ka aiki daidai ka bar shi ka nufowa ni can kana bi dar ka ba ta mai shi wannan ne gina da min mugunta
mo gargade mai
gina. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655, amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus
sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5
to madalla mun samu kira na farko daga Fataskom.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Aikebi daga garin Fataskom.
To Aikebi, muna jan ka, me zaka ce?
To mu dai abin da muke so mu ci game da wannan al'amari sai dai addu'a, Allah ya kiyaye, Allah tare, Allah ya.
Muna jan ka Mallam Kebi.
Addu'a, addu'a ya kamata 'yan Najeriya ne, Allah ya kiyaye mu da gwan al'amura, sannan kowa ya.
Mallam Kebi, ko kana tare da mu? To ga dukan alamun layin Mallam Kebi daga Fataskum ya goce mun so da mun ji karin bayani daga gare ka, amma yanzu mun samu wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Wa alaikum salam, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Yawa, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
Mallam Murtala, kana lafiya? Me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau?
To Hajjia, gaskiya ban ji dadi ba, duba ma a jahar mu ne wannan da ya faru. Muna ta tunanin cewa abin yayi sauki, to shine abin da muke bada shawara, shine cewa har kullum mutanen nan da suke sace bayan Allah, dole ne a kafafi a labari haka, a ci gaba da gaya musu hatsari, dan wasu kaman ma ba su sanin irin hatsarin abin da ke kama dan adam mai rai, dan uwanka kaje ka killace shi don a baka fansa. To wannan hatsari ne babba, kuma mutanen anguwa kamar yadda kuka yi fira da wani malami haka yace, dole ne aka ga ko matashi anguwa yana yin sa kayan shi da ya sai mota, ya sai mai, dole a sa ido a ga mu hukuma sana'an wannan, ko abin da yake kashewa sana'an shi ba zai iya bashi wannan ba, bincike shi ba wai an yi gulman shi bane ko an munafici, saboda mu samu zaman lafiya da cikin al'umman mu.
To Mallam Murtala kenan daga Kaduna, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Plato. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Plato?
Wa alaikum salam, babawali ne Mustafa.
To Mallam Mustafa, muna jan ka, wani irin matakai ne kake gani ya kamata jama'a su dauka ko su ci gaba da dauka don kaucewa tarkon bata gare da ke satan mutane?
To a gaskiya, kamar yadda ake faɗa kullum, an ga bakin fuska, to masu unguwanni da sauransu ya kamata su sa ido sosai, in an ga wanda ba a gane da shi ba a yi bayani a kan shi. Ina tare da ni?
Eh, muna jin ka.
Yawa, saboda haka dole ne a sa matakin tsaro mai ƙarfi sosai, domin in ba haka ba to ana samu, za a iya samun matsala. An ga canji, dole ne a yi magana a kai.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Abubakar, da aka fi sani da Mallam cikin kare karamar kuma.
To Mallam Abubakar, waɗanne irin matakai ne kake gani ya kamata jama'a su ɗauka don kaucewa faɗawa tarkon masu satar mutane?
Gaskiya wannan harka na kinasu, gaskiya kamata farko dai abin da ya fi kamata mu ci gaba da addu'o'i kamar yadda ake yi da. Ma to haka za a ci gaba da yin shi, tunda ka ga an samu sauƙi sosai 100%. To amma abin da ya fi kamata kenan addu'a. Yanzu kuma su mutane, a duk lokacin da mutum ya ga abin da bai gane ba, to ya kai shi wajen a miƙa rahoton shi wajen jama'a, wajen jami'an tsaro. Shi ne sai mafita ta addu'o'i da za a ci gaba da yi. Allah ya sa dai wannan abu a kawo ƙarfin tsari a Najeriya, da fatan za ta yi lafiya daga Abubakar da Abu da Mallam cikin kare.
To Mallam Abubakar daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Yobe. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Da Bello Jihun ne, da Gangar Majar Yobe.
To Mallam Bello, mai cece gudunmuwarka yau?
A dinga koya mu'amalolin matasa. Kula da irin abokansu da irin yanayin da suke mu'amalarsu, shi ne kawai zai kawo mana sauƙi wannan abubuwa.
To Malam Bello kenan daga Yobe yace matasa su sa ido akan irin mu'amala da abokansu domin ganin koda wani abu bai cancanta ba. Daga Yobe kuma bari mu je jihar Neja. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Magana da Dauda da kanikin da ke nan jihar Neja.
To Malam Dauda, me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau?
Kan tabi game da abin da muke tattaunawa, ni ina fatan al'umman zuwa gabanin mu kai Najeriya da a yana shi azgane tsawa da nan.
Malam Dauda, muna jin ka.
An ƙara kula da me da shige da shige da kuke nan ciki. Yadda muke al'amarin rayuwar shi.
To Malam Dauda kenan daga jihar Neja, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto? To layin malami daga Sokoto ya goce, amma mun samu wani kira daga Ado Ekiti.
Assalamu alaikum Malama Maryam Dauda, kina lafiya?
Ina nan lafiya. Lauda, wa muke magana daga Ado Ekiti?
Kina magana da Alhaji Hassan Dani Faldo mai cifi Ado Ekiti daga Ekiti. Ado Ekiti.
To Alhaji Hassan, wani irin matakai ne kake gani ya kamata jama'a su dauka don kiyaye fadawa tarkon bata gari masu satan mutane?
To gaskiya Maryam da bata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ana murnan ba ko ya tayi asese jira ba an gari. Ya kamata Maryam Dauda sai an dauki matakai don irin wa'annan ba ta gari ba, gane su ba a ce ifi Maryam Dauda. Saboda haka mu ita addu'a a Najeriya mu, Ubangiji Allah ya kawo mu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Fatan da nake yi kenan, Ubangiji wa'annan da suke aikata wannan aika, Allah ya dawo musu da hankalinsu, su samu sahida, su zamana da su lafiya.
To Alhaji Hassan kenan, mun gode da ra'ayinka kuma da wannan addu'a taka, za mu rufa ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wani taron shugabannin hukumomin kwallon kafa na nahiyar Afirka tare da shugaban hukumar kwallon duniya wato FIFA Gianni Infantino a kasar Zimbabwe ya janyo cece-kuce, inda hukumar kwallon kafar Afirka wato CAF da ya zargin cewa ana gudanar da taron ne domin a tarwatsa ta. Ana gudanar da taron ne yau a birnin Harare da sunan bikin murnar zagayowar ranar haihuwar shugaban hukumar kwallon kafar kasar ta Zimbabwe Philip Chiyangwa. To amma kuma ba a gayyace shugaban hukumar ta CAF ba, wato Isa Hayatu. Shugaban shirya taron Chamu Chiwanza ya ce biki ne da ake yi na taya Chiyangwa murnar cika shekaru 58 da haihuwa, da kuma taya shi murnar samun mukamin shugaban majalisar hukumomin kwallon kafa na kasashen kudancin Afirka. Chiwanza ya ce an kuma ba da goron gayyatar bikin ne kawai ga abokan Chiyangwa, wanda Isa Hayatu baya ciki. To sai dai kuma wasu sun yi zargin cewa taron wata dama ce ta tsara samar da goyon baya ga shugaban hukumar kwallon Madagascar Ahmad Ahmad, wanda zai kalubalanci Isa Hayatu a zaben shugaban hukumar ta CAF a watan gobe. A farkon watan nan ne dai shugabannin hukumomin kwallon kafa na kasashen na kudancin Afirka suka bayyana goyon bayansu ga Ahmad. A halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon kafar Najeriya ta bayyana nata goyon bayan ga Ahmad Ahmad, mai kalubalantar Isa Hayatu a babban zaben shugabancin hukumar kwallon kafar Afirka mai zuwa. Hayatu na neman zarcewa a wa'adin mulki na takwas na shugabancin hukumar ta CAF, to amma kuma yana fuskantar adawa daga Ahmad, shugaban hukumar kwallon kasar Madagascar. Shugaban hukumar kwallon Najeriya din ta NFF Amaju Pinnick ya ce zaben mai zuwa zai kasance al'amari mai muhimmanci ga sha'anin kwallon kafa nahiyar Afirka. Pinnick, wanda ya yaba da jajircewar Ahmad, ya ce hukumar tana buƙatar sababbin jini a matsayin shugabanninta idan aka yi la'akari da sauyin da aka samu can sama a hukumar FIFA. Shahararren ɗan wasan ƙasar Ingila Wayne Rooney ya ce zai ci gaba da taka leda a Manchester United duk da raɗe-raɗin da ake yi na cewa zai koma ƙasar China. Rooney, ɗan shekaru 31, ya ce yana fatan buga dukkanin wasannin gasar Premier a club ɗin, duk da yake kocin ƙungiyar Jose Mourinho bai musanta yiwuwar tafiyar ɗan wasan ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Wannan sanarwa ce ta ƙasa da ƙasa da ta fito daga ofishin gwamnatin Amurka. A daren ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2012, mambobin ƙungiyar 'yan ta'adda ta Ansarar Al-Shari'a suka kai hari a wasu gine-ginen gwamnatin Amurka biyu da ke Benghazi a Libya, inda suka yi amfani da manyan bindigogi da rokoki da gurneti. Hare-haren nasu sun kai kai farfajiyar wani ofishin Amurka na musamman ne da kuma wani gini da ke kusa da shi, inda suka halaka Amurkawa hudu ciki har da jakadan Amurka a Libya. Kana suka raunata wasu ma'aikatan ofishin biyu da wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan Libya su uku. Dukkanin waɗannan gine-gine biyu an lalata su. An saka tukwici kana an gudanar da bincike domin kama waɗanda suke da alhakin wannan hari. A ranar 15 ga watan Yuni, dakarun Amurka sun kama wani kusa da ke da hannu dumu-dumu a harin, wato Ahmed Abu Katalla, wanda jigo ne a ƙungiyar Ansarar Shari'a a Benghazi. An kuma tuhume shi da laifin kisa da wasu tuhume-tuhume a yankin. Har yanzu ba a kama sauran waɗanda ke da hannu a harin ba, kuma Amurka za ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ganin an tabbatar da adalci. Ƙungiyar Ansarar Al-Shari'a, wacce aka ƙirƙiro ta bayan da aka kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi, ta jima tana kai hare-hare a yankin, inda takan kaikaici fararen hula tare da kashe ko kuma yunkurin kashe jami'an tsaro da kuma 'yan siyasa a gabashin Libya. Mambobin wannan ƙungiya suna barazana akan muradin Amurka da ke Libya, kuma an saka ƙungiyar cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Dangane da haka, shirin nan na bada tukwici da tabbatar da adalci na Rewards for Justice ya saka dala miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga kama tare da hukunta duk wani da ke da hannu a harin na Benghazi. Amurka ta bada tabbacin cewa duk wani bayani da aka gabatar za ta bincike shi, sannan ba za a bayyana sunan wanda ya bada bayanan ba. Idan ma har ta kama, Amurka a shirye take ta sauyawa mutum wurin zama. Idan har mai sauraro yana da bayanan da ake bukata, sai ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa. Sannan aike da sako zuwa adireshin email na www.rewardsforjustice.net ko kuma zuwa info@rewardsforjustice.net. Wannan sanarwa ce ta ƙasa da ƙasa da ta fito daga ofishin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da sakataren tsaron cikin gida na Amurka John Kelly sun gana da shugaban kasar Mexico wato Enrique Peña Nieto a yau Alhamis, da manyan jami'an gwamnatinsa wanda ake sa ran zai zama na farko cikin jerin muhimman tattaunawa da kasashen biyu za su yi akan safaran miyagun kwayoyi da cinikayya da kuma batun baki 'yanci rani. Iraki ta faɗa a yau Alhamis, dakarunta masu samun tallafin sojoji na Amurka sun sake kwato filin jiragen saman Mosul, kuma suna rike da shi wanda yake hannun 'yan ISIS tun shekarar 2014. Gidan tarbijin na Iraki ya bada sanarwar cewa dukkan filayen jiragen saman Mosul suna hannun sojojin masu kai daukin gaggawa, kuma da tare da 'yan sandan tarayya. Iran ta gudanar da taro na nuna goyon bayan ta da kayar baya da Falastinawa ke a karo na wato cikin shekaru 6. Taron an ce ya samu halartar wakilai sama da ƙasashe 80.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Rashad, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.